Muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Sarfil Hashim Gumel
tare da ni Amina Bahari Auna.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya, inda a yau ma 27 ga watan Agusta na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan kalubalen da ake fuskanta idan aka je asibiti.
Da fatan dai kuna nan da kai da iyalanka kuna daukar matakan kariya daga wannan annobar.
Amma Ami, yau dai na ce bari na zo na taya ki gabatar da wannan shirin da na dade ban zo ba.
Sannan wakilin sashen Hausa a Katsina ya jiyo mana ta bakin jami'an kiwon lafiya inda suka yi bayanin su ma abubuwan da suke fuskanta.
Muna nan muna yi. To jama'a, cikin shirin namu ne wakilin sashen Hausa a Niger zirzirci asibiti domin jin ta bakin jama'a kan irin kalubale da suke fuskanta asibitoci.
Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshinku daga shafinmu na sadarwa na Facebook. Sakonmu na gaba ya fito ne daga kwamarar Ibrahim Musa Maiduguri, ya ce yau da gobe ikon Allah. Hakikan kalubalen da ake fuskanta za ka je tun da asuba asibiti. Na farko shi ne bin layi wajen siyan kati kafin ma ka ga likita.
Thomas saurare amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Saminu mai mai gadan kunsa ta Fabalewa, inda ya ce hakika kalubalen da yawa domin yanzu har ta kai ga marasa lafiya ba su zuwa asibiti, suna tafiya wajen masu maganin gargajiya.
Sai kuma sakon biliya mini Ma'azi ƴan mama ya ce fatan alkhairi ga malaman yau da gobe. Kalubalen baya wuce na cin zarafin marasa lafiya da mai masarakiya, hantara da kyara, bakar magana kallon banza jiji da kai, da nuna isa da jami'in jinya ke yi wa jama'a. Wata yarinya da zara ta je ta yi kwas na ungozoma wanda dududu bai wuce watanni 8 ba, sai kaga tana kallon kowa da wutsiyar ido. Ita ga likita yar boko. Allah dai ya kyauta. To amin.
To shi kuma Bilyaminu Ma'azu yan mama cewa yayi fatan alkhairi ga malaman yau da gobe. Kalubalen baya wuce na cin zarafin marasa lafiya da mai masarakiya, bakar magana kallon banza jijji da kai, da nuna isa da jami'an jinya ke yi ma jama'a. Wata yarinya da zaran ta je ta yi kwas na ungozoma wanda dududu bai wuce watanni 8 ba, sai kaga tana kallon kowa da wutsiyar ido. Ita ga likita yar boko. Allah dai ya kyauta.
To sai kuma sakon Abdulaziz Isa ya ce kalubalen da muke fuskanta idan muka je asibiti shine yadda za mu ga marasa lafiya a kwance, babu kuɗi, babu magani, ga rashin garajen da marasa lafiya za su kwanta. Muna fatan Allah ka bawa marasa lafiya na gida da na asibiti lafiya. Amin.
To sai kuma amsar Abdulaziz Isa, inda shi kuma ya ce kalubalen da muke fuskanta idan mun je asibiti shine yadda za mu ga marasa lafiya a kwance, babu kuɗi, babu magani, ga rashin gadajen da marasa lafiya za su kwanta. Muna fatan Allah ya baiwa marasa lafiya na gida da na asibiti lafiya. To amin.
Sakon Salisu Isa Fana daga karamar hukumar Kamba jihar Kebbi Najeriya ya ce to kalubale kan idan mutum ya tafi asibiti abin kan yafi karfin a kirga. Ga dai karancin magani da gwamnati ta bayar domin taimaka masu rashin lafiya. Amma bayar da wannan magani sai mai galihu, kuma ga wayar ganin likita kai sauran wulakancin da kake gani a asibiti sai dai Allah ya sauke mana.
Salau Isa Fana daga karamar hukumar Kamba jihar Kebbi Najeriya cewa yayi to kalubale kan idan mutum ya tafi asibiti abin kam yafi karfin a kirga ga dai karamcin magani da gwamnatin ta bayar domin taimakawa masu rashin lafiya amma bayar da wannan magani sai mai galihu kuma ga wuyar ganin likita kai sauran wulakanci da kake gani a asibiti sai dai Allah ya sauwaka mana
shi kuma Bulyamin Muhammad Kaura cewa ni rabona da asibiti na kai shekara 10 saboda kula da maganin gargajiya ku tashi lafiya baban mama daga gidan Guzza Gwagwala da Abuja
to Bilyamin Muhammad Kaura shi kuma yace ni rabona da asibiti na kai shekara 10 saboda kula da maganin gargajiya ku tashi lafiya
to a waisu sala shi aibu cewa salamu yau da gobe kalubalen shine rashin ma'aikata
to a waisu sala sha'ibu kuma cewa yayi salam yau da gobe kalubalen shine rashin ma'aikata
gali ADC shuni cewa yayi sun fi jamfa a jasu yawa wasu daga cikin su sun hada da rashin ganin likita a cikin lokaci da ma dan karin tsadar aiki da ma kudin maganin
to shi kuma gazali ADC shuni cewa yayi sun fi jamfa a jasu yawa wasu daga cikin su sun hada da rashin ganin likita a cikin lokaci da ma dan karin tsadan aiki da ma kudin magani
to sai kuma sakon hadin gwiwa da ya fito daga Jamila Ado Salati Goma ga Annabar Jau da Fatin Ado Salati Goma ga Annabar Jau suka ce yau da gobe gaskiyar magana mu dai babu wani kalubalen da muke fuskanta idan mun je asibiti domin anan garin mu na Rajau akwai wata babban likita mai suna Fatin Gauna to duk lokacin da muka samu juna biyu wurin ta mijin mu Ado Salati Goma ga Annabar Jau ke kai mu saboda kwarewarta sannan kuma Fatin Gauna likita ce mai tausayin al'umma domin wallahi idan aka kai mara lafiya asibitinta to ko babu kudi tana masa aiki muna dan haka muna roƙon Allah ya ƙara daukaka mana hajiya dan daraja Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam
to sai kuma amsar hadin gwiwa daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabar Jau da Fatin Ado Salati Goma ga Annabar Jau inda suka ce yau da gobe gaskiyar magana mu dai babu wani kalubale da muke fuskanta idan mun je asibiti domin a nan garin Murjau akwai wata babban likita mai suna Fatin Gauna to duk sanda muka samu juna biyu wurin ta mijin mu Ado Salati Goma ga Annabar Jau ke kai mu saboda kwarewarta sannan kuma Fatin Gauna likita ce mai tausayin al'umma domin wallahi idan aka kai mara lafiya asibitinta to ko babu kudi ta nemi aiki don haka muna roƙon Allah ya ƙara daukaka mana hajiya Fatin Gauna dan darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to jama'a masu saurare mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu yanzu kuma bari mu je jihar Niger inda wakilin sashen Hausa Mustafa Nasiru Batsari ya zagaya babban asibitin gwamnatin jihar Niger Amina domin jin ko akwai kalubalen da mutane ke fuskanta idan suka je neman lafiya
to a yanzu haka dai ina nan a bakin gate na shiga babbar asibitin gwamnati da ke nan cikin birnin Mina ta jihar Niger wato General Hospital Mina kuma ina tare da wani malami malamin sunanka
sunana Jibril Ladan Gwada
na majibirin gashi na ganka asibiti mi kazo yi
na kawo sister na ne bata ji dadi ba
wato ka kawo yar uwarka
insha Allah
na'am to kaman mi ka hadu da shi da ka kawo ta asibitin ka samu karbuwa da kyau ko akwai wata matsala da ka ci karo da ita
eh gaskiya na samu karbuwa da kyau sai dai kaman ka shiga lalle sai ka sa takunkumi din nan na fuska da kuma akwai kuma hand sanitizer sai ka wanke hannunka da shi kamin su yadda ma ka shiga ciki
na'am eh to da ka shiga ciki kumbilai ne ko ko mine ne kai karo da shi a lokacin kafin a ga ita yar uwataka
eh gaskiya akwai layi amma situation din ta bai kai ga mu wanda zamu bi layi ba saboda an kawo ta ne tana amai da gudawa kuma anan take aka kama ta cikin gaggawa aka kai ta emergency aka yi mata aiki eh aka bata magunguna aka sa mata ruwa aka rubuta prescription da duk abin da za a yi, aka kuma rubuta scanning da kuma thesis gaba daya, suka a gurguje aka je aka yi.
Yanzu tana nan asibiti,
yanzu nan haka ma an sallamo ta, gata nan ma cikin keke napep za ta wuce.
Na'am, yanzu ita ne nan nake ganin tana hawa ma
cikin keke napep, an sallame ta.
Na'am. To amma kaga wasu masu kaman waɗanda suke suna cikin damuwa a ciki a can inda kuke layi da inda ga alama ma kaman ba a bari mutane su shiga can ciki.
Eh, tsakani da Allah babu wannan.
Na'am.
Gaskiya babu wannan. Duk wanda mutane biyu da nayi karo da su wanda an kawo su na emergency akan keke. Wasu ana tura su da gudu ma ana sauri dai dan a ceci rai. Iya abin da zan iya faɗa kenan. Amma ni wayan samu waya a ga wayan mutum ya zo ko an yi banza da shi ko makamancin haka, tsakani da Allah ban gani ba.
Ya. Madallah mun gode kwarai.
Allah godiya nake.
Allah ba ta lafiya.
Amin amin.
To bayan mun gama zantawa da shi na bakin titi mai kokari mun shigo cikin kwari asibitin, a yanzu haka kuma ina tare da wani bawan Allah. Ranka da me sunanka?
Ni sunana Hamidu Adamu.
Na'am. Gashi na ganka cikin asibiti, me ka zo yi?
Na zo asibiti maganan ido ya kawo ni.
Na'am.
Kuma alhamdulillah there was improvement compared to yanda abuwa suka tafiya da.
To an dan samu ci gaba yanzu?
Yes.
Na'am.
Saboda magani ma yanzu na je na saya.
Na'am.
Kuma abun duk abuwa su yi daidai yanda kamata a ce sun abun nan.
Amma da ka zo nan babu wata matsala ko na layi ko kuma wani abu da ka haɗu da shi?
To matsalan layi akwai, amma duk da haka akwai tsari.
Na'am.
Saboda in ka je ka karba katin ka aka je gurin da ya kamata a ce ana gani za a ganka. Idan ka je sai ka zauna. In lokacin ka kai sha kirara sai ka je ka gani likita. Na'am. Likita ya gama kai kuma sha baka kati wasu ga rubuta ma magani a ce ka je gurin da aka saya magani ko cikin asibiti ko wajen asibiti.
Na'am. Da kai an duba ka kuma an rubuta maka magani.
An duba ni kuma an rubuta maka magunguna.
Na'am.
Kuma gashi na saya.
Na'am. Haka sai maganin ba. A nan cikin asibiti ka samu.
Cikin asibiti can gurin da pharmacy.
Na'am.
Can gurin da saje jabe akwai guda daya da ba a samu ba.
Na'am.
Zan fita wajen din sa.
To kine zaka je nema ke?
Insha Allah.
Wanda zai a takaice kai baka ci karo da matsala ba?
A ban ci karo da matsala ba alhamdulillah.
Na'am. To baka ga ko wani wanda kuke tare yana dan korafin wani abu haka ba, ko layin yayi yawa ko kuma makamanci ko kuma shi likita?
Wannan layin yayi ba za a rasa wannan korafiwa.
Na'am.
Saboda harkar ɗan adam sai a hakuri, kuma harkar in aka ci a hakuri kuma za ga yawancin mutane ba su da hakuri.
Yanzu kai ka kai kamar minti nawa kana layi ko awa?
To ni da na zo nan tun karfe less than 10
na safe.
Eh, karfe 10. Eh,
kuma yanzu karfe ne, yanzu muna kusan karfe 1 da rabi.
Yes.
Na'am.
Eh, haka
kuma kai yayi maka baka dade ba?
A tayi a wasu abubuwan ka gama nan za ka je can za a yi wani gwaji.
Na'am.
Sai ka je ka samu wasu kuma wannan layi daban, in ka gama sai ka zo ka tsaya doctor ya gama da wasu na duba file dinka.
To haka zalika kuma muna tare da wani bawan Allah
sunana Malam Abdullahi Idris.
Na'am. To gashi na ganka nan cikin asibitin mina, me ka zo yi? Ka kawo mara lafiya ne ko kai ne?
Eh, lalle ga na kawo mara lafiya ne, wata sister ina ne ba ta da lafiya, tana ciwon ido.
Na'am.
Tana kawo ta eye center.
Na'am.
Yanzu dai mun gan doctor Dr. Halima kuma ta taimaka mana, ta duduba ta, ta rubuta mana magani. Mun zo mun saya.
Na'am.
Yanzu muna dawowa ne daga pharmacy. Insha Allah za mu koma gida.
Na'am. Kun samu maganin da sauki?
Eh, maganin yana da sauki, dan maganin da aka rubuta mana duk ya wuce 2007 ba.
Na'am.
Kuma mun saya.
Na'am.
Kuma da muka je gurin gaskiya an gaggata mana, an yi mana, an ba mu haɗin kai, an sar mana da sauri, gashi nan mun fito. Gaskiya yanda muka bi zuka yi mana mun ji daɗi. Sannan kuma su a wajen lalle kan gaskiya suna aiki. Kuma suna kyautawa ma marasa lafiya da suka zo.
Ka ci karo da matsalar ko dogon layi haka ko wani abu makamancin
ka? A ban ci karo da ko wani dogon layi ba, mutane biyu ne a gabana. Da na je biya kuma da na je za a gaya min kudin maganin mutane biyu ne a gabana, da kuma na je biya mutane uku ne a gabana, sai na biya kuma na fito.
Kaman janareto yana ƙara, kusan bayanin da muka samu ba wuta asibitin kusan kwana da kwanaki, ba ku samu wannan matsala ba na zafi da sauransu?
To da yake mun zo kuma mu ba samu a ward ba, yau muka zo kuma gashi nan kuma mun gan doctor kuma za mu koma. Amma gashi nan na gan karan janareto yana ta damun mutanen da suke wucewa. To lalle kan ya kamata a kyauta a dinga ana kawo mana light, saboda wannan karan janareto yana damun mutane haka, ba za su ji daɗi ba. To da Allah gaugatawa gwamnati kuma ya kara sa ima masu yan Nepal magana a dinga kulawa da kawowa nan tariki kullu, saboda marasa lafiya su ji daɗi. Dan wayan su wani yanzu ba su da jen, ba jena wansu wad to ya su za su yi wanda suke ciki don akwai zafi yanzu to muna so da Allah taimaka in nepa su ma su taimaka su dubi su taimaka ma mutane al'umma don su dinga kawo wutar lantarki da mun gode kwarai da gaske
na gode
ni Abdullahi ne daga Lafai insha Allah na gode
ya ubangiji sarkin baiwa sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin summa amin ya Allah amin amin summa amin ya Allah ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni
har ila yau Mustapha bai yi nisa ba ya samu tattaunawa da Dr. Ibrahim Tantangi Kolo jami'i a babban asibitin gwamnatin jihar Niger.
Raka da farko sunansa da kuma matsayi a wannan asibiti.
Ni Dr. Ibrahim Tantangi Kolo Director of Medical Services First Post Management Board.
To gashi wannan asibiti mun tattauna da wasu bayan Allah amma dai babban korafin shine kusan matsalar wuta ne an ce kusan sati guda ba wuta a wannan asibiti me yake matsalar rashin wuta.
Incidentally we just ended our management meeting now. Okay, yanzu ga alhamdulillah abun ya dame mu. Amma rashin wuta ba karami abu ba. And wuta is very yana ana bukata wuta kowane lokaci a asibiti. Yanzu ga ne muka gama management meeting a hospital management board. The honorable commissioner Niger States have directed ya ba da umuri cewa ayi fixing na shi doing the do abin da za a yi kuma a riga an shirya yo by the grace of God za a yi releasing kudi da za a yi aiki. The executive director of Hospitals Management Board in the person of Ibrahim Abdul Dr. Ibrahim Abdullahi has given that marching order as as directed by the commissioner. Inshallah, ndeba delay also the gawuri nepa ba within the next 24 hours we expect that the problem should be fixed. Inshallah, don kudin da za a yi aiki da shi in Allah ya so yo za a fitar da kudi din insha Allah.
Wani amfani da generator nan wasu kamar yana dan damun marasa lafiya da kara wannan shi ma kamar ba matsala ba ne.
Shine matsala babba. Especially in hospital environment noise. Noise wasu patient ba su so noise. They suna bukata wurin but it's very quiet. To shine yasa muna so mu bi wannan abun da gaggawa. Muna gani initially cewa NEPA zai yi fixing nashi. Amma da suka duba sun gani cewa ba abin da za a yi fix ba sai yi bukata kudi. To insha Allah yau za a fitar da kudi by the grace of God.
Sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin summa amin ya Allah. Amin amin summa amin ya Allah. Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa.
Kada a sha'afa ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu ci gaba da jerin shirye-shiryen mu, bari mu dan numfasa a shakata da wannan waƙar.
Oh,
Shirin bari mu ba jami'in kiwon lafiya damar bayanin tsaurin da suke yi wa mutane wani lokaci domin mu danyi haƙuri da juna.
A dangane da korafin da majiyata tare da marasa lafiya musamman ma mata a bangaren wajen haihuwa suke yi, ya sanya nazanta da Matrom Asabe Umar Tule.
Sista, wani lokaci marasa lafiya kan koka da halayyar wasu daga cikin nas-nas masu kula da mutane a nan OVD inda suke fara ganin likita, wasu kuma na ɗakin da ake kwantar da marasa lafiya kama ya zuwa wurin haihuwa su kan nan koka.
Aikin kokawa na tsakanin majinyata da ma'aikatan asibiti. Ina son mutane su mana haƙuri a rayuwar ɗan adam, kowane profession ne ko ma'aikata, za ka samu mutane sun bambanta. Za ka samu masu kirki, za ka samu waɗanda suna hasula da wani. Wani lokaci ba mu ce ba a yi a asibitin ba, aka yi idan an yi na mutum ɗaya sai ka ga abu an ɗaga shi ya zama kamar kullum haka ake. Amma ina shaida mutane ba haka bane, a yi haƙuri. Amma masu aikin asibiti uzuri wani lokaci yakan kasance lokacin da ake neman attention. Na kawo majinyacin da ma'adana yake mai aiki, shi ma aiki ya mai yawa, yana so ya kula da wani kati ya bari ya zo wurin naka. Idan ya ma wannan magana na farko a hankali, na biyu a hankali, na uku ɗan adam ne sai ya mai da martani wanda watakila bai maka daɗi ba. Na biyu akan ga kaman a ɗakin haihuwa ana wa mata tsawa, wani lokacin ba tsawa ake musu ba, ana kokari ne a ceto ɗan da ita uwar. Za zafin ya mata ya wani lokaci ba ta san abin da take yi, za a dan daga mata murya kadan domin ta yi abin da ya kamata. Bayan ta haihu sai a daidaita a yi wasa da dariya. Idan wani ya ga wannan a lokacin da aka yi sai a yi kaman ko an musguna wa matan nan ne, ba musgunawa ba ne. To da yawa mace an kawo ta haihuwa sai ɗan uwan suna rike ta wai su daga ta sai mu ce ku bar ta ta yi tafiya da kafanta. Yana taimakawa a gurin haihuwa sai su ga kamar ɗan asibiti ba su da tausayi. In ba haka ba ya za a ci ta yi tafiya. To tafiyan nan yana taimakawa wurin saukan yaro, yaro ya fito a cikin sauki, ita ma ba za ta samu wahala sosai ba. So ire-iren waɗannan shi ne mutane sai su ga kamar cewa ma'aikatan asibiti ba su da tausayi. Idan ma'aikatan asibiti suka yi tausayi da yawa za a cutu. Amma yanzu zan yanka gaban mata na yi tausayinta ban yanka yadda ya kamata ba, na cutar da ita ban da yi daidai ba, za ta yi kamar ni ba wai abu bane. Ita a zuciyarta wani abu ne, amma ba za ta nuna majinyatan cewa wani abu ba domin ta karfafa ta. In ya wuce sai a yi wasa da dariya, amma a yi haƙuri. Akwai kaɗan a cikin waɗanda suna da zuciya da wanda kullum muna yin ƙoƙari faɗakar da su, su yi ƙoƙari su kai zuciyarsu nesa. An sha yin training organizations da yawa kuma sun mana training akan maganan danganta tsakanin mara lafiya da mai aiki, ana kiran shi IPC. UNFPA sun kashe kuɗi sosai akan wannan training kuma mun ga amfani shi, ma'aikata da yawa sun canja. Akwai waɗansu surveyors da suka zo wanda John Hopkins University suka biya kuɗi aka yi wannan survey, amma duk akan irin halayen ma'aikatan asibiti shi ma ya taimaka. Akwai masu yi ɗinkan amma yanzu an rage shi sosai. Ka zo asibiti za ka samu fara'a, za a karɓe ka hannu duk biyu. In har akwai wanda ta yi maka abu za ka ga nan da nan za a kira ta a yi koshonin ɗinta. Saboda haka mutane kar su ji tsoron zuwa asibiti, kuma kuskuren da aka yi a baya ana yin haƙuri da mu.
Matron Asabe Umar Tula,
ƙwararriyar ma'aikaciyar jinya.
Ganin cewa duk inda ka ji mutum ɗaya ya koka, to tabbas shi ma ɗayan yana da nashi muradin. Hakan ya sanya na tambayi Sister Bilkisu Ɗangaje cewa shin kowane irin matsaloli ma'aikatan jinya ke fuskanta wajen gudanar da ayyukansu na yau da kullum a asibiti?
Muna samun matsaloli da yawa a ɓangaren aikinmu na nan sali a nan arewacin Najeriya. Na farko dai yawancin mutanen mu ba su zuwa asibiti sai ciwo ya fi. To a lokacin da suka zo kuma suna son a gaggauce su samu lafiya. Idan aka zo irin tsarin mutum da dole a bincike a ce za a dudduba abubuwa kaman hawan jini, temperature da sauransu, za su gabata lokaci ne. Suna zuwa suna son dai su a dafka musu magani ba tare da an san me ke damun su ba, don suna ganin bincike na gwajin jini, gwajin bayan gida da sauransu bata lokaci ne. A ba su magani ji sauki. Sai kaga idan an tsaya ana wa'innan abubuwan mataki-mataki, sai kaga su waɗanda suka kawo mara lafiyan nan sun fara zage-zage, an wulakanta su, sun kawo ya mutane hajaran-majaran a ƙikunan su. Na ɗaya kenan. Na biyu, mutanenmu na arewa, zan ce dai mutanenmu kaman Hausawa ba suka sa ƴaƴansu zuwa wannan makarantar jinya da ungwanzoma ba, saboda yawanci dalilansu ba su san aikin kwana da aikin dai da za a ce zo ka yi. To yawanci ba Hausawan da yawa aikin asibiti. To in suka zo irin in ba a yi musu daidai ba, sun dinga zage-zage kenan cewa an sa kabila ya wulakanta su ya zage su. Laifin wa laifinmu, saboda mun ki mu sa ƴaƴanmu su je su yi wannan karatu na jinya. Saboda yawanci za a ce in mace na aikin asibiti ko ce a tana bin maza, mijinta ya ce ba za ta yi aikin kwana ba, zargi yana shiga akan wannan. Sai an samu masu tsoron Allah za su bari dai su da Allah, saboda shi kamuwar mace a zuciya ne. Abubuwa da yawa muna samu kaɗan kenan daga kidi, amma akwai da yawa.
Sister Bilkisu Ɗangaje, ma'aikaciyar jinya a garin Kaduna, wacce ta yi ritaya.
Kama dalla. A gaida Sani Malumfashi da ya jiyo mana waɗannan bayanan. Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe a daidai wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokin aikina da ya taya ni gabatar da shirin, wato Sarfilu Hashim Gumel da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Amerika yang